نستعينه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديتا تبت على الله تعالى وني ساكت الترامة أو نمسل الله شمي البركة أيو شد قوات رمضان يجرد إيد الليكود دار بإندا نبير وني ديدي دا goma sha shida kenan ga watan uku miladiya 2024 dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da ake gabatarwa a cikin dareren wannan wata mai albarka. Ko da yaushe muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Muna roƙon Allah ubangiji ya gafartawa mahaifanmu, ya ji kansu, ya sa su huta. Waɗanda suke da rai kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya, Allah ubangiji ya sa su cika da imani. Waɗanda suke da bukatu, ke ta bukatar addu'a, Allah ubangiji ya biya wa kowa bukatarsa. Allah ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairi, ya raba mu da dukkan sharri. Bala karatu cikin suratu Fussilat, za mu tashi aya ta 24 insha Allah. Amma kafin nan, wannan ya yi sallama kuma ya yi addu'a, Allah ubangiji ya saka da alkhairi, ya ce Allah ya sa mana cikin ƴantattun bayansa na wannan wata mai albarka. Ki da Allah mallam, ina so a ƙara tunatar da mutane akan menene masallaci, saboda a kowace rana kafin a fara tafsiri mutane suna ta surutu har wajen masallaci, kamar dai yadda ake ji a kasuwanni. Bayan kuma akwai mutane da suke karatun alqur'ani da masu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati a daidai wannan lokacin, Allah mallam a tunatar sosai, yace ya gode. Wannan gaskiya observation ne mai kyau. Da yawa mutane wato ba sa bawa sukan sha'afa cewa a masallaci suke, wadaka sai a saki jiki kawai a yi ta hirar. Shi kuma dama ce tunda ka zo masallaci, wata dama ce ka zo ta ibadoji da yawa da za ka iya masallacin. Idan mutum ya zauna yana jiran sallah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, ai mala'iku za su rubuta mishi yanayin sallah ne. To haka idan mutum ya zo don gabatar da wata ibada kiyasan akan waccan magana, yana zaune a masallaci yana jiran a zo a yi wannan karatun, to ai insha Allahu yana cikin ladan kamar yana jin karatun ne, ko yana yin karatun, ko yana aiki da karatun. Malamai sun yi maganganu da yawa akan ya halatta a shigo masallaci a zauna, ya halatta a zauna a yi meeting a masallaci, abubuwa da yawa duk sun halatta a cikin masallaci. Mun gane, amma kakaci da wargi da hayaniya da maganganun da masu da wani amfani, gaskiya waɗannan ba sa dacewa a yi su a masallaci. Haka idan mutum ya zo ya san cewa ibada ya zo, kuma akwai ma nake ga wata aya ba mamaki yau mu karanta ta, ina ga za ta dace ma da abin da wannan yake. Yana da kyau dai mu yi wa mu rika mu zama muna da ladabi na zama a masallaci. Yana da kyau in ka zo na kai shiru ko kai istighfari ko ka tuna tsakaninka da Allah ta'ala, ko kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, ko karanta alqur'ani, ko a yi muzakara ta ilimi, matukar dai ba za a yi hayaniya ba a ji kamar wannan. Duk dama ce a tattauna wasu matsaloli da aka tattauna a baya, ko waɗanda aka gane su, ko waɗanda ba gane su ba, duk wannan yana daga cikin dalilan da za a iya a masallaci. A
amma ya zamana an koma ana shewa ana ta abin nan dibidaci an gane ba wannan mane ba ma tashin hankali kuma ba wai iyaka masallacin nan ba yanzu akwai abacoin da ɗayan note coin a masallaci yake yi a masallaci ana tafsiri ko ana wa'azi shi kuma yana gefe yana ta mining kaga ba kamar ma ba baya ma tare da abin da yake sai ka kasa gane to me shi me kawo shi do so dole sai mun kiyaye irin wannan abubuwa shi yasa ba ma son tafsirin yayi nisa minti 50 ya isa kowa a sallame shi tafi gida saboda mutane sai ka je kai ta mining kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
وأنا إتشي تكون آية da ba mu samu dama fassara ta jiya ba tun daga fadin Allah ta'ala wa yawma yuhasharu a'da'ullah kuma ka tuna yinin da za a tara makiya Allah ta'ala ilan nari zuwa wuta wa hum yuzaun ala qurasu hatta idza ja'uha har sai sun zo wa wutar shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai jin su da ganinan su da kuma fatin jikin su su ba da shaida akan su bima kanu ya amaluna da abin da suka aikata wa qalu li juludihim sai su kuma suke cewa fatin jikin nasu lima shahidtum alaina saboda me kuke bada mummunar shaida akan mu qalu sai fatin jikin nasu suke ce da su an tsakana Allahu allazi an taka kullu shay Allah da yake ba komai dama yayi magana mu ma shine ya bamu dama muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine ya halice ku tun a karan farko wa ilayhi turja'un kuma gare shi kuke komawa wa ba kuntum tastatiruna ku ba ku kasance kuna buya ba an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ta yadda da jinku da ganinan ku da fatin jikinku ba za su gan ku ba lokacin da kuke saban Allah ubangiji walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun sai dai kuna tsammanin Allah baya ganin da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa zalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum wannan shine mummunan zaton da kuke wa ubangijinku ardaqukum kuma wannan tunanin da kuke wa Allah ta'ala shi ya halakar da ku fa asbahtum min alkhasirin sai kuka wayi gari kuna cikin wadanda suka yi kuka yi asara Allah ta'ala yake yashe mu to sai Allah yace fa in yasbiru idan ma sun yi hakuri fannaru maswal lahu to wuta dai ita ce makomar su wai yasta'tibu in kuma sun zauna suna ta bada uzurirrika fama hum min almu'tabi ba dai sa cikin wadanda za a karba uzurin su in sun yi hakuri a dai wuta suke Allah ya ce a jazina am sabarna malana min mahis haka yan wuta za su ta gaya wa junan su ko ku yi hakuri ko ku yi raki an dai riga an shiga wuta magana ta riga ta lalace babu wani abin da zai faru saboda ko su yi hakuri ko ka su yi hakuri sun dai yi abin da Allah ta'ala ya sa su a wuta saboda babu wani abu kuma da zai biyo baya sai dai idan laifin su wato bai kai shirka ba Allah ta'ala yana iya ga dama ya musu rahama ya fito da su daga cikin wuta ya canja musu gida ya sa su aljanna idan kun laifufukan da suka yi har Allah ta'ala ya sa su a wuta sun kai hada Allah ta'ala da wani wajen bauta wato shirka kenan to kaga waɗannan suna cikin waɗanda za su dawoma a cikin wutar jahannama Allah ta'ala yake yashe mu to fa in yasbiru in suka yi hakuri fannaru maswal lahum wuta dai tace makomar su anan da larabci a larabci za ka ga idan mutum ya mutu sai a ce ai ya tafi maswahul akhir wato ya tafi makwancinsa na ƙarshe ina jin da Hausa ma ana yin wannan ko yan gidan rediyo ko wani a ce an kai shi makwancinsa na ƙarshe to wannan kuskure saboda kabari ba shine mukuncin mutun na karshe ba a akwai rigima a gaba akwai lahira akwai aljanna ko kuma akwai wuta idan aka ce mukuncin sa shine na karshe kaga wannan kamar kafirci ne wato an nuna kamar daga kabarin nan babu wuta babu aljanna so dole a cikin maganganun da muke yi sai muna alakanta su da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin in ba haka ba sai mutun ya je shi yana yin shirka kuma bai sani ba kawai saboda haka ya taso ya tarar da iyaye da kakannu duk ana yi kuma shi bai tsaya ya tsaftace ya tantance me ya zai faɗa cikin abin da iyaye da kakannu suke faɗa me ba zai faɗa ba sai ya je ya ci gaba da faɗa tare da cewa ilimi ya zo masa idan su iyaye da kakannu ilimi bai zo musu ba zaka yi musu uzuri akan wannan kai ko ilimi ya zo ma kaga dole ne ka san me kake faɗa kuma ka san me kake cewa aka ce ai mun kai shi mumbin da shi a gidansa na karshe ina ai kamari ba shine gidan karshe ba za a tada kowa sana alkiyama sannan za a yi hisabi wasu za su tafi aljanna Allah ta'ala ya sa mu aljanna wasu kuma za su tafi wuta Allah ta'ala ya kiyaye mu cikin waɗanda suka tafi wuta akwai waɗanda Allah ta'ala zai yi wa rahama ya fitar da su daga cikin wutar ya dawo da su aljanna domin hadisai sun nuna cewa akwai wutar da za ta zama babu kowa ma a cikin ta sai dai kofar ta kawai iska tana kada kofar saboda babu kowa a ciki duk an musu rahama sun fito sun shiga aljanna an gani Imam Muslim ya rawaito a wanda yafi kowa karancin rabo aljanna aqallun nasi hazzan fil janna shi a duk kasan da aka yi duk abin da ake cewa bayan aljanna shi aka ba mafi karanci kuma shine mutum na karshe da zai fito daga wuta zai fito yamshi marra wa yakhbu marra wato zai fito daga cikin wuta amma wani lokaci zai yi rarrafe wani lokaci ya tashi yana tafiya wutar ta buga shi ya zama yana jan gindi a haka dai zai fito idan ya fito sai ya zama kamar gunguman itace irin wanda ake hura wuta a dandali in ka je karkara yayi baki kirin haka zai fito sai Allah Ubangiji ya sa a dauke shi a sa shi a wani wata korama naharul haya sai nan da nan sai ya wato sai ya toho sai jikin sa ya toho sai ya zama kamar wadannan wato tsirran da suke fitowa idan an yi ruwa a gefen ciyayi zaka gansu da lafiya sosai a jikin su haka zai zama to sai Allah Ubangiji ya nuna masa wata inuwa a gefen ta kuma akwai ruwa sai ce ya Ubangiji ina so in je wata inuwa sai Allah ta'ala ya ce da shi kana nufin daga ita ba za ka tambaye ni komai ba ya ce eh ba abinda zai tambaye ni ba abinda zan tambaye ka in dai aka kai ni waccan inuwar ne shi kenan magana ta kare to Allah Ubangiji ya san abinda shi bai sani ba sai a kai shi gindin wannan inuwar sannan ya sha ruwa idan ya sha ruwa ya ji inuwa sai kuma ya hango wata bishiyar wadda ta fi wannan sai ya sake cewa ya Allah a kai ni gindin wata bishiyar to sai Allah Ubangiji ya ce ba nan muka yi alkawari da kai ba cewa a daga wannan bishiyar shi kenan sai ce wannan dai kawai ita ke sigar daga wannan ba za a kara komai ba to sai Allah Ubangiji ya kai shi wannan inuwar ta biyu idan ya ji daɗin inuwa kuma ya sha ruwa ya ƙoshi ya dawo hankalinsa sai kuma a sake nuna masa wata inuwar da ta fi wannan to sai ya cewa Allah ta'ala daga wannan zan ƙara cewa komai ba to Allah Ubangiji zai bar shi je inuwa ta uku amma Allah ta'ala ya san cewa akwai abin da shi bai sani ba idan an kai shi ya sha ruwa ya ji inuwa to sai ya ga kuma ashe wannan inuwar a kusa take da gidan aljanna saboda haka zai rika jin maganganu na yan aljanna to maganganun da zai rika ji na yan aljanna ya fi ma inuwar daɗi to shine kuma zai so a sa shi a cikin aljanna shine Allah ta'ala zai ce to kai meye zai raba mu da kai kana da jayayya sosai don haka sai a ce a bujiro da laifuffukansa dukansu. Idan an bujiro da laifuffukansa zai yi ta ɓoye wasu daga cikin laifuffukan, wato zai rika bujiro da ƙananan yana ɓoye manyan, saboda ya san inda ya fito, daga wuta ya fito. Kar ba a zo a bincika a gano wasu manya-manyan laifuka a mayar da shi wuta, sai yake turo yake bujiro da ƙananan laifuffukan, manya-manyan laifuffukansa kuma sai ya rika ɓoye su. To idan ya gama, sai Allah ta'ala ya ce, to duka waɗannan laifuffukan da aka bujiro da su duka na yafe ma, kuma a ninninka maka ladansu ma sau 70,000. To shi ne sai mutumin ya rika cewa, ya Allah, akwai wasu laifuffukan ma da na ɓoye ban bayyana ba. Gane ko? To shi ne sai a ce da shi, to yayi buri duk abin da yake so a duniya, to sai ya rika ta manni ya ce yana son kaza kaza kaza. Hadisin ya nuna hatta Allah ta'ala hattuna masa ma zai rika yi, kana son kaza ma baka ce kaza ba, baka ce kaza ba, duka zai tattara. Haka Allah ta'ala zai ce ya bashi kuma ya ninninka masa sau adadi mai yawa, har bawa zai ke ganin kamar Allah Ubangiji izgili yake mata. Amma duk da haka kuma wannan shi ne aqallu hazzan fil janna, shi yafi kowa karancin abin nan aljanna. To kaga kenan, idan laifin bai kai shirka ba, tana iya yiwa da ganin damar Allah ta'ala yayi afuwa ya fito da mutum daga wuta ya sa shi aljanna. Idan kuma laifin ya kai shirka, to a nan ne inda matsalar take. Allah Ubangiji ya kiyaye mu. Allah ya ce fa iyasbiru fannaru maswal lahu, in za su yi haƙuri ma dai, ko su yi haƙuri ko kar su yi haƙuri, to wuta dai ita ce makomarsu. Wai yasta'tibu, in kuma za su ta ba da uzuri, fama hum min almu'tabin, a su ba sa cikin waɗanda za su ba da uzuri a karɓa. Wato ko da sun ba da uzurin ma Allah ta'ala ba zai karɓa ba. Ibn Kathir rahimahullah ya ce sawa'un alaihim asabaru am lam yasbiru hum finna, ya rage nasu ko su yi haƙuri ko kar su yi haƙuri, su dai a cikin wuta suke. La mahida lahum anha wala khuruj minha lahum minha, ba su da wani inda za su je su fake, babu kuma ran da za su fita daga cikin wutan nan sai ran da Allah ta'ala ya kaddara fitar su. Wayin talabu an yasta'tibu wa yubdu a'dharan, ko da ma za su ta bada uzuri, ta bada uzuri, suna ta bada uzuri, to dai ba Allah ta'ala ba zai karbi uzurin su ba. Wala tuqalu lahum atharatun, asarar da suka yi Allah Ubangiji ba zai maye musu gurbinsu da ita ba, saboda damar da Allah ya baka dama, an riga an baka dama, an zo duniyan nan an rayu, kaga babu wani uzuri da Allah ta'ala bai yanke ma ba. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah yace fadin Allah ta'ala wa iyasta'tibu ay yas'alu ar-raj'ah ila ad-dunya fala jawaba lahum, ko da za su nemi Allah ta'ala ya dawo da su duniya, shi ne ta'kibu, to Allah Ubangiji ba zai amsa musu wannan tambayar ba. Wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake ba da labari a kansu. Wa qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, da su ce wallahi shaqawar mu ce ta galaba akan mu ya Ubangiji, a fitar da mu, in dai muka aka fitar da mu aka mayar da mu lahira muka sake yin wannan abin da aka hana mu, to ya tabbas mun ya damu a zalime ne. To Allah zai ce qalak sa'u fiha wala tukallimun, Allah zai sa musu tsawa a ciki, kuya mutane shiru kar wanda ya kara magana a ciki, kaga ko da sun ba da uzuri Allah ta'ala ba zai karbi uzurin ba, saboda duniya anan da ake ba da uzuri a karba, in an je lahira har aka shiga wuta to ba wani uzuri da ka ba Allah ta'ala, duk wani uzuri Allah Ubangiji ya yanke maka shi, Allah Ubangiji gafarta maka. Na'am.
Wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
نعم الله أبنجي يتي وقيدنا لهم كما زاما هذا مسو أبو كي قرناء شيطانو أبو كي فضيّنوا لهم سيسرقا قاوة تامسو ما بين أيديهم أبنجي يتي قبنسو نلا يو الدنيا وما خلفهم da kuma abin da yake bayan su na musun tashin alkiyama wa haqqa alaihimul qaul kuma sai kalmar azaba ta tabbata akan su fi umamin kad khalat min qablihim dan zamantowa cikin wasu al'ummai da suka riga suka shude kafin zuwan su minal jinni wal ins daga cikin aljannu da mutane innahum kanu khasirin lalle su sun tabbata cewa su asararru ne wa qayyadna lahum Allah ta'ala ce zamu hada su lafazin qayyadna zamu ga akwai fa'ilin damiri ne na jam'i qayyadna to duk lokacin da aka samu fi'ili damiri na jam'i yana fa'ilantar da abu biyu ne ko dai at-ta'addud ko kuma al-azama ko girma mun gane girma qayyadna zamu hada su kaga yace zamu hada su to wannan zamu hada su na girma ne dan ba na ta'addudi bane don Allah ta'ala shi kadai ne Allah ubangiji shi kadai ne bai da abokin tarayya don haka wannan damirin anan gurin wato dai yana nuna girma ne yana nuna fahama da isa da jiji da kai to lafazin qayyadna lahum malaman tafsiri sun yi tafassara wannan kalma da ibarori daban-daban wasu suna cewa qayyadna shine sababna mun sababa musu abokai shedanu wasu suna cewa sallatna wato mun dora akan su abokai shedanu mun dora shedanin abokai akan su wasu sun fadi wasu lafazan daban-daban amma dai dukkan su idan ka tattara su abu ɗaya suke fa'idantarwa Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa ya hada musu wasu abokai amma abokan nan shedanu ne dama Allah ta'ala ya bada labari cikin suratul zukhruf cewa wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyiz lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya manta da zikirin Allah Ubangiji ya manta da ambaton Allah ta'ala to nuqayyid lahu shaytanan za mu hada shi da wani shaydani fa huwa lahu qarin sai ya zame masa aboki da shi za su ke shiga da shi za su ke fita mun gane zai shiga gida bai ambaci Allah ba zai fita bai ambaci Allah ba zai cire riga bai ambaci Allah ba zai sa riga bai ambaci Allah ba zai ci abinci ba ambaton Allah ya ci ya gama bai ambaci Allah ba zai sha komai nasa babu ambaton Allah ta'ala haka kawai yake yawo yake zagarabtu a gari ba abinda baya ambaton Allah kwata-kwata ba a maganar ya zauna yayi tasbihi ko yayi istighfari ko yayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk ba a wannan kawai yawon sa yake yi to Allah ya ce duk wanda ya zama irin wannan nuqayyid lahu shaytanan za mu hada shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin sai zame masa aboki wa innahum la yasuddunahum an al-sabil ko za su wannan shaytani shi zai hana shi wato ya hana shi bin Allah ta'ala zai hana shi koda yana son ya bi Allah ubangiji daga baya to sai dai idan Allah ta'ala ya ga dama amma wannan shaytani shi zai ta hana shi ya bi Allah ta'ala shi yasa ba abin mamaki bane idan kaga wani kullun gaba-gaba yake yi wajen saban Allah kullun gaba-gaba yake wajen ƙara shiga duniya to dama asali bai kamo hanyar da zai shiga ba baya magana ambaton Allah ta'ala ba magana sallah ba magana komai ba duniya ce kawai a gaban sa har ya kai matakin da Allah ta'ala zai hana shi zai hada shi da shaytani ya zama abokin sa to Allah ubangiji a cikin wannan ayoyi ya ambata cewa ranar alkiyama za su hadu da shi da shedanin nasa a cikin wuta da yace ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqai kai to da ma dai Allah ta'ala ya raba tsakani na da kai kamar yadda ya raba tsakanin gabas da yamma kudu da arewa Allah ya ce bi'sal karim kuma tirje wannan abokin mun gane dama Allah ya ce wa may yakuni shaytanu lahu karinan fa sa'a karina duk wanda shaytani ya zame mishi aboki to fa gaskiya ya samu mummunan aboki ya samu mummunan aboki duk wanda har ya taba Allah ta'ala ya bar shaytani ya zama shine abokin sa to gaskiya an shiga matsala sai da Allah ubangiji anan Allah yana yi mana ishara zuwa ga aboki ko dai na mutum ko kuma na aljani zai iya zama abokin nan na aljani ne shi ne zai zama qarinun khafiyun boyayyen aboki wanda shi ne zai ta zuga mutum yayi abin da ba daidai ba ya saba wa Allah ta'ala ya saba wa shari'a ya saba wa al'ada kyakkyawa ya saba wa kowa za ga mutum kamar aljani ne ma dama a jikinsa kana hana shi abu kuma yana zuwa yana yi kana masa wa'azi kuma yana ganin kai aikin banza ma kake yi to ya kai wannan matakar Allah ta'ala yake shi akwai kuma mummunan aboki wanda yake mutum ne dan uwa mutum ne jinsin ka ne na mutum har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari dangane da shi yake cewa mummunan aboki shi kuma kana fikir khair kamar mai hura zigazigi ne ko ya tabbata kada hayaki ko ya kona ma riga ko kuma dai ya biye maka ba daidai bane duk wanda mu da muke zama a bakera mun fahimci wannan hadisin da kyau mun gane ko haka ne ko a bule kada hayaki ko tartsatsi ma yazo fasa ma riga ko a gama aikin kai ba kai kirar ba amma kana ta kauri kawai a wannan to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka mummunan aboki yake ba zai hada ka da alkhairi ba kwata-kwata kawai sharri kawai zai hada ka da shi ba zai maka nasiha ba akan abu kaza da kake ba daidai bane ya kamata ai kaza ya kamata mu je mu yi ziyara ya kamata mu taimaka wa iyaye ya kamata duk ba zai maka wannan ba zai bude maka hanyar da zaka yi ta saba wa Allah ta'ala ne Allah ubangiji ya raba mu da munanan abokai to Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana'a za mu hada su da wasu munanan abokai shedanu Allah ta'ala ya kiyashe mu fa zayyanu lahum ma baina aidihim sai su rika kawata musu abin da yake gaban su shine duniya kawai za su yi ta kawata musu duk inda za a je a wata sharholiya za su nemo labarin wannan gurin ko za su je ma su yi sightseeing sannan su zo su dauke su tafi da su a je ta sharholiya shine ma baina aidihim wama khalfahum sannan za su yi ta kawata musu abin da ke bayansu na musu da ranar alkiyama za su yi ta musunta cewa kamar ma ba za a je alkiyama ba dai idan mutum ya kai wani mataki na saban Allah ta'ala sai ya rika jin cewa kamar in an je lahira ma Allah ubangiji ba wani azaba zai masa ba sai ya rika jin ai yadda Allah ya hore masa duniyar nan in an je lahira ma haka Allah zai hore masa sai rika jin cewa shi fa wannan daban ne fashi su dama irin su Allah ma yana son su tunda a duniyar nan ba su sha wahala ba to a lahira ma ba su sha wahala ba wal in rudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba haka Allah ta'ala ya ba mu labarin wani manomi a cikin suratul kahf ya ga gona ta yi kyau ya ga kudi ta ko ina yake cewa kai ko mun koma lahira ma can din ba za mu samu daidai da daidai wannan an riga an hada shi da qarin Allah ta'ala ya kiyashe mu to ma baina aidihim malamai tafsiri suka ce shine wannan duniya da ita ce a gaban mu to za a samu munanan abokai su ta kawata maka ita in kika fita zaki cinye ko in kai kaza zaka cinye ko za a yi ta labarin ka ko in kai kaza zaka yi trending ko zaka yi kaza zaka samu likes zaka samu followers duk da yanzu ba da shi ake ta rudar mutane to shine ma baina idin za su kawata maka wannan sannan ma khalfahum shine abinda suke na musu da ranar kiyama ko da mutum bai fito da lisanul hal ko lisanul maqal din sa yace yana musu da ranar kiyama ba amma lisanul hal din sa yana nuna cewa yana musu da ranar kiyama abinda wasu suke yi sai kaga kamar ma babu alkiyama in ma da ita sai kaga kamar ma ba sai da cewa akwai alkiyama ba da sakankance su abinda suka ga dama wa haqqo alaihimul qawl kuma har magana ta azaba ta tabbata akan su wacce ce magana ta azaba Allah ubangiji ya yi rantsuwa yace la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in yace na rinsi da Allah sai na cika wuta da aljanu da mutane wannan to ita ce kalmar azaba bayan wannan akwai fadin Allah ta'ala inna hasinnal ladina haqqat alaihim amalina qawla la yu'minun ko wanda duk kalmar azaba ta tabbata akan su la yu'minuna ba za su taba yin imani ba walau ja'atum min kulli shay'in ko da zaka zo musu da kulli ayati ko da zaka zo musu da kowace irin aya ko zaka yi amfani da kowane irin usulubi akan ka ganar da su ko zaka bi su a hankali duk yadda zaka musu ba su taba yin imani ba abinda kake so su zo su gyaru su shiryu su ba Allah ta'ala ba za su yi ba shi yasa za ku samu akwai waɗanda ana ta bin su su shiryu amma ba su shiryu ba ba za su shiryu ba saboda me tana iya yiwa kalmar azaba ce ta tabbata akan su da kalmar azaba ta tabbata akan su kuma ba ya da zai babban misali da ake bayarwa a nan gurin shine Abu Talib mahaifin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu babu irin taimakon da bai bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wallahi har waƙoƙi yayi wa addinin musulunci yana da lamiya waka ce wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci amma shi bai musulunta ba saboda kalmar azaba ta riga ta tabbata akan sa Allah ya tabbatar da cewa kawai dan wuta ne saboda haka babu yadda zai hatta kai yana kwance ba shi da lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurin sa ya tarar da wasu ƙuraishawa sa'anninsa a gurin yake masa wa'azi cewa ya ce la ilaha illallah kalma ce kawai kwaya daya wanda zai kafa hujja da ita a gurin Allah ta'ala akan musuluncinsa amma dai daga ƙarshe Abu Talib abinda yake cewa shine shi yana kan addinin Abdul Muttalib kuma haka ya bar duniya kaga ba yadda za a yi tunda dama Allah ubangiji ya riga kalmar azaba ta riga ta tabbata kan don haka idan wani yana fitsara ko wata tana fitsara anyi to karma mutane su ba kansu wahala kawai ku je ku nemi waɗanda za su ji wa'azi ku yi musu wa'azi su waɗannan ku manta da su Allah ta'ala shi ya san yadda zai da su ta yi kalmar azaba ta riga ta tabbata kansu da ku da su gabaki ɗaya duk ba ku sani ba ma baina aidihim wa ma khalfahum wa haqqo alaihim alqawl kuma magana ta tabbata a gansu ta azaba fi umamin kad khalat min qablihim a cikin wasu al'ummatai kad khalat waɗanda suka shude min qablihim kafin zuwan su ma ta yi tun kafin a haifi mutun dama Allah ta'ala ya rubuta cewa kalmar azaba za ta tabbata a kansa wala kaga ba yadda zai da shi min aljinn wal ins daga cikin aljanu da kuma mutane su aljanu wato wata duniya ce wadda take ta gaibi wadda ba a ganinta Allah ta'ala ya yi su da wuta ubansu shine shedani Allah ubangiji ya yi su da wuta shi yasa suna da sauri kuma suna da indifa'i sosai kamar yadda in wuta tana balbali din nan za ga tana yi to su ma haka suke haka shedanu suke haka aljanu suke duniya ce guda tasu mun gane Allah ubangiji ya yi su kawai tambayoyin da ake da su akan maganar aljanu shine shin su ma akwai takalifi akan su kamar yadda akwai takalifi akan mu amsa shine akwai takalifi akan su akwai masu imani a cikin su akwai kuma waɗanda suke mushrikai kafirai a cikin su mun gane to amma yaya takalifin su yake yadda aka dora mana haka aka dora musu wannan shine malamai suka yi sabani cewa na farko suka ce yadda aka dora mana haka aka dora musu komai daidai da daidai sallan nan azhar da al'asr da magriba su ma haka aka dora musu azumin nan na ramadan su ma aka dora musu yadda muke alwala yadda muke kaza duka haka aka dora musu wanda yace magana ta farko magana ta biyu suka ce a ko a cikin mutane ai akwai wato halayya tana cancanjawa zaka samu idan mutun yayi balaguro ai yana yin kasaro idan mutun bai da lafiya ai ana rage masa a ce ba sai yayi sallah a tsaye ba yana iya a zaune ko wani makamancin wannan akwai ma wadanda malamai sun haka ito cewa idan ba zai iya zama akan abin hawa ba to aikin haji ma an dauke masa domin duk wanda tsufa da shekaru sun kai ba zai iya zama akan abin hawa ba ayi tafiya da shi to kaga wannan aika tuk dora masa taklifi na aikin haji ma ka dora masa aiki da yawa to sai suka ce su ma haka suke tunda su aljanu ne mu mutane ne mu ga irin yanayin namu to su kuma nasu zai zama daban ya zama kamar dai yadda Allah ta'ala ya gada mu haka za su kasance to magana ta uku kuma ita ce magana Ibn Qayyim rahimahullah yace ayyuka na zuci girman kai a soyayyar Allah ubangiji da sauran a'malul qulub waɗannan yadda aka dora mana haka aka dora musu amma sauran ibadoji kuma ba lalle ne irin nasu su zama irin namu ba mun gane ba wani nasi da kace da shi wanda zaka iya cewa wannan shine yafi zama daidai ko wannan shine ya zama wannan ne shine abinda malaman suka ce kuma Allah ta'ala shine mafi sani to amma abinda duka malamai suka yi da shine yadda aka hana mu shirka su ba an hana su yadda aka hana mu zalunci su ma an hana su yadda aka hana mu keta su ma an hana su duk irin waɗannan halayyar da aka hana mutum yayi to shi ma aljani an hana shi yasa in kaje ka samu masu rukiya zaka jana masa wa'azi yana ce masa kai kaka musulmi kuma kana zaluntarta ko kana zaluntarsa ko dan a nuna maka cewa ai shi ma inda dai musulmi ne an hana shi wannan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jijjiya kai musu musulunci ya musuluntar da yawa da kansu Allah ubangiji da kansa ya koro wasu sun zo sun karɓi musulunci a gurin ma'aiki alayhi salatu wassalam wa istarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu da suka gama ji kuma wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma har sun zama malamai suka koma suna wa'azi suna cewa mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan littafin da aka saukawa annabi Musa alaihi salatu wassalam yana gaskata abin da duk ya gabata cikin littafin haka ne suna da akwai masu imani a cikin su akwai waɗanda ma akwai masu wa'azi ma a cikin su to a cikin su akwai manzanni ko babu manzanni a wasu sun ce babu manzanni a cikin su gaskiya aka ce babu wani annabi da ake turawa a aljani saboda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilai rijal sai aka ce ai a cikin wai aljanu babu rijal to amma malamai suka ce akwai rijal mana wa innahum ya'uduna bi rijalin min aljin ko fazaduhum rahaqa wa innahum kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn rijalun min al-jinn kaga akwai rijal su ma a cikin su mun gane saboda haka ana ganin kamar Allah ta'ala shi bar kansa amma dai daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam an rufe komai annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe da aka babu wani annabi ko a cikin mutane ko a cikin aljanu da zai zo ya ce an turo shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimul anbiya an rufe annabta a cikin mutane da aljanu an rufe amma a baya ne ake magana akwai manzanni a cikin su ko babu dole sabanin a baya ne kafin zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mun gane to haka a masail ne da yawa wadanda suke da alaka da aljanu kawai dai wasu abubuwan ba ma aljanin bane suka yi laifin sai a dora musu yanzu a wannan wahalar da ake ciki kun gane yan aljanu ko mata kun ga suna yan aljanu yanzu ba ta aljani ba ake ciki abin da aka samu kace ba kace ne ma wai ai sai an ci koshi ne ma ake magana aljanu wallahi shi yasa da yawa abin da ake dora aljanin ai duk fituna ce kawai fituna ce ba wai ainihin aljanin bane ba a ce wai aljani baya yin wani abu ba amma kamar yadda aljani yake buge mutum malamai suka ce Ibn Qayyim a cikin Madarijus Salikin ne ce haka mutum yake buge aljani idan kana ambaton Allah ambaton Allah ya shige ka sosai to zaka buge aljani ma ya fadi baka san ma ka buge shi kamar yadda wasu aljani suke buge su su fadi su ba su ma san sun buge su sun wuce ma sun yi tafiyar su mun gane a yawa amma a ce aljani kawai gangan jiki ne babu kashi a cikinsa babu kaza duk da irin waɗannan abubuwan raƙi da sauransu wanda za a gani sai ala rubutawa duka wannan babu dalili akan wannan mun fahimta to babu wani dalili da yake tabbatar da haka al-ins shi kuma mutum an ce da shi ins saboda baya iya rayuwa shi kadai dole sai wanda zai dauke masa kewa dole inda mutum yake sai kaga yana tare da wani wanda zai dauke masa kewa ko ya zama mutum ko ya zama wani abu daban sai sa turawa wanda yake su ba sa son su yi aure to zai ga kuma ya dauko kare shi ne ya ta fama da shi masa wanka ya wanke masa baki ya yanke masa farce ya yi waye dole dai sai ya zauna da wani wanda zai dauke masa kewa wani kaga kyanwa wani kaga wani abu ko wani tsuntsu ko wani abu makamancin wannan shi dai mutum ba ya iya zama ya rayu shi kadai ba zai yi ba shi yasa ko kwambe Allah ya ji kansa da gafara kaga dawo ya je ya zauna amma da matarsa dole da matarsa haka suka yi ƴaƴa da komai a nan gurin har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya tare ta halin ta Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa to shi mutum an kirawo shi da ins ne saboda baya iya zama sai da anis wanda zai dauke masa kewa wai sun ce mutum lafazin ins daga annisyan ne ake ce masa insan saboda mutum yana da masifar mantuwa kuma wannan mantuwar tana da amfani a rayuwar mutum dan wani tashin hankalin da bacin ran inda a ce baka manta shi ba to da wasu abubuwan alheri ma ba za ka yi shi ba amma mutum zai iya bata maka ma ya bata maka rai sosai amma yau da gobe sai ka manta ka zo ka ci gaba da al'amari da shi wallahu ta'ala a'lam Allah yake innahum kanu khasirin lalle su kam sun yi asara wato sun tafka asara Ibn Kathir rahimahullah dangane da wannan ayar ya faɗa cewa Allah Ubangiji yana magana akan waɗanda suka bata cikin mushrikai to a rayuwarsu rayuwarsu da suke yi ta duniya wa kaunihi wa kudratihi Allah ta'ala yana da mashi'a a cikin rayuwar tasu da ƙarfi da ƙudura a cikin rayuwar kowa duk da cewa su mushrikai ne amma Allah Ubangiji yana da iko yana da dama a cikin rayuwarsu wa huwa al-hakimu fi af'alihi kuma da zaka ji an ce wani ya kai wani mataki har an hada shi da wani shedani ya hada shi sakat ba bige shi zai yi ba komai zai yi amma zai ta kawata masa ayyukan banza ya ta yi to a cikin yin haka din da Allah ta'ala yi akwai hikima a cikin dukkanin ayyukansa har zuwa wasu bayanan da duka su ba mun yi su wa haqqa alaihi alqawl kalimatul azab kama haqqa ala umam kad khalat min qablik min qablihim mimman fa'ala ka fi'lihi min aljinn wal ins innahum kanu kafirin lalle su sun zama asararru waso tambadaddu ai istawu hum wa iyyahum fi qusran wad dama da waɗanda suka bata na farko da waɗanda suke bata a yanzu duka matsayin su ɗaya a gurin Allah ta'ala na'am
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
نعم الله تعالى يقول وقال الذين كفروا كما كفري سكرك تشوا لا تسمعوا لهذا القرآن كانوا كسرالون القرآن wato suna yi wa kansu tawasi, suna yi wa kansu nasiha, suna yi wa kansu jawabi. Sai mutum ya je samu ƴaƴansa ko samari a ungosu, yana gaya musu la tasma'u li hadha alquran, kar ku ji kwata kwata hadha alquran, wato kar ku kusura ku ji, saboda shi alqurani yana da kama zuciya, musamman ga wanda ya san me ake karantawa. Yana da tasiri matuƙar gaske a cikin zuciyar mutum, musamman idan yana fahimtar me Allah ta'ala yake faɗa. To da aka suna yi wa kansu wasici cewa lalle lalle kar a kuskura a ji wannan alqur'anin, wal gawfihi, lalle idan ana karanta alqur'ani kawai su kama hayaniya da rudu. Wasu cikin malamar tafsiri suka ce allagu din nan yana nufin almuqa wat tasfiya, zo su yi ta ihu, suna taɓe-taɓe, suna fito da sauransu, abinda za su yi kenan. Ibn Kathir yace idza tutla la tasmi'u lahu, amma abinda ake nufi idan ana karanta alqur'ani, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani cikin sahabbai yana karanta alqur'ani, to kar a kuskura a ji, kar a bari a ji. Mujahid yake cewa wal gawfihi yana nufin bil muka was safih wat takhliq fil mantiq ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alqur'an, a rika hauka ana hayaniya, ana duk wani abu da za a kada wanda zai zama yayi ƙara, wanda zai hana a ji, to ayi amfani da shi. Dalilin su biyu ne, na farko su hana kowa ya ji, na biyu kuma ko da za su iya kawo wato rudewar karatu ga gaba ake Alaihi salatu wassalam. Misali idan wani yana karatu sai wani yazo yana wani abu, zai iya ɗaukar hankalinsa ya zama da shi kansa ma ya ita wato karatun yana abin nan, mun gane. Kuma duk yadda dama in kana son ka iya karanta alqur'ani sosai, ka iya karanta shi, to sai ka iya tattara hankalinka a guri daya in zaka karanta shi, ko tilawa kake yi. In dai kana cikin tilawa zaka bari tunaninka yake tafiya wani guri, to zaka ji ka kamo wata ayar da ba ita kake nema ba, to zaka sai kai ta zuwa kai ka ji ka gaji ma sai ka tashi kawai gaba daya ka daina ma gaba. Amma in dai ka iya tara hankalinka a guri guda, to insha Allah karatu alqur'ani zai zo ma da sauki. Abinda zai iya baka dama ka iya tara hankalinka a guri guda kuma shine kiyamul layli. Inda zaka bar bacci ka tashi kai sallah da daddare, to zaka iya tara hankalinka a guri guda, yau da gobe yau da gobe zaka iya kai concentrated, in ka maida hankali akan abu kawai akan su kawai kuma. Amma wannan hayaniyoyin wannan bata kare ba, wannan ta shigo, wannan bata shigo kare ba, wannan ta shigo, mun gane. Duk a cikin kwakwalwa daya kai maka sana za a samu matsala, ga Arsenal, ga Madrid, ga PDP, ga ABC, ga Aba Koi, ga waye, duk a cikin kwakwalwar ka kaga ai zai an samu matsala, ba ga wani. So zaka sai ka zo kana tilawar ma zaka ji ka kasa maya zaka, to dole sai an tattara hankali a guri guda. To dalilin su kenan da yasa suke cewa kar a ji. To abinda zamu fahimta a nan gurin, duk wanda ka kore shi da hujja, to shi kuma ba shi da abin da zai in banda hayaniya da rudu, saboda hayaniya da rudu ita ba koya ba ake yi, kawai in ka ga dama sai ka yi hayaniya ka rudu, mun gane. Amma karatu da hujja da yadda za a kafa hujja din wannan sai ka je ka koya. To in ka kure mutum kuma girman kai ya hana shi ya sallama, to abin da zai biyo baya kawai shi ne ya ta maka hayaniya, ya ta maka rudu kawai, mun fahimci wannan. Shi yasa zamu ga ahlus sunna da yake sun gama cinye dukkanin wanda yake saba musu da dalili, to sai ga kawai hayaniyoyi kawai ake ta yi. Duk abin da za a faɗa wa ahlus sunna sai ka ga ba ainihin abin da ake magana a kansa bane ba, mun gane. Amma in ta fuskar dalili ce zaka samu babu wani dalilin da za a kafa sama da wanda ahlus sunna za su kafa. Shi yasa ana so ba a so dole aka hakura aka bar ahlus sunna, waɗanda ma ba sa san suka dawo suka zawa kuma suke so, saboda babu yadda za su, saboda shi hankali yana tare da gaskiya, ko hankalin waye yana tare da gaskiya, ko mutumin banza ne, to yana tare da gaskiya. Babu wanda yake son sharri, ba kuma wanda yake son zalunci, mun gane. Magana nan da ake cewa an ba wani kuɗi ya kai wa yankin da na fashe ma ya gudu, aka ce da yan sanda da yan kidi na fitin suna neman sa dawo da shi ma yayi ba daidai ba su ma yayin suna ganin ya musu ba daidai ba ya zai karbo kudi ya kawo kuma shi ma yayi kwana yayi wani waje ai kaga wannan dole a neme shi ko da wanda ya kai musu kudin jabun suke cewa Allah ya isa saboda ya zalunce su to duk wanda ka sani ba wanda yake son zalunci ba wanda yake son zalunci ko mutumin kirki ko mutumin banza ya san gaskiya kuma ya san adalci to in zaka bar mutane su saurari abinda ake karantawa na alqurani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to su da kansu za su gane ina gaskiya take amma idan aka furge hankalin ku aka ce zai ta hayaniya to shikenan sai a kare a hayaniya kuma babu abinda za a fahimta cikin hayaniya shi yasa wasu lokuta rudud din ba su da wani amfani zauna kana ta raddi duk wanda ya motsa sai ka masa raddi sai ga bai da amfani akwai ayyuka da yawa akwai abubuwan da mutane da yawa suke so su fahimta akwai abubuwa da yawa da mutane suke so su ji ka koma kana raddi ka kana bata kanka lokaci kenan to wannan abin da yake nunawa kenan وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون لعل tsammanin da ake in kun yi hayaniya kun yi rudu kun zazzage mutane kun musu sharri to ana tsammanin za ku yi galaba to wannan kuma ba zai sa a yi galaba ba dan babu abin da ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma daga ƙarshe kuma ba a yi galaba akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to anan mas'alar a kunna alqurani a cikin kasuwa take tasowa tunda an san dai kasuwa dai gurin hayaniya ne amma sai ka je ka tarar da wani shago a tsakiyar kasuwa kuma an kunna alqur'ani yana ta karanta kuma wasu a gefe dai suna ta hayaniya su banda a cikin masallaci zaka zo ka tarar wani yana gefe yana karanta alqur'ani wasu suna gefe suna hira hadda dariya hadda takawa mun gani ko wata tana gida tana wanki amma kuma ta kunna alqur'ani yara suna gefe suna ta hayaniya ko tana girki ko tana wara mun gane to malamai suka ce duk inda ya kamata za a yi hayaniya ka san tabbas za a yi hayaniya to karka fara karanta alqurani kuma karka kunna shi ba saboda kada ka je ka sa mutane a cikin laifi wannan shine da farko in kuma ka riga ka fara karanta alqur'anin to wanda ya zo ya tara ana karatun alqurani shi kuma ya kamata kar yi hayaniya domin indai ana karatun alqurani kuma kai kana hayaniya to yanzu kana kamanceceniya da aikin da mushrikai suka ce ayi mun gane kaga wanda yake kama da abin da mushrikai suka ce ayi kowa zai iya bada amsa akan wa haka yana da kyau mu rika kimanta alqurani ba za a ce an yi laifi ba saboda shi wanda ya karanta ya kunna yana jin abin sa su kuma da suke yin hayaniyar ba suna yin hayaniyar bane dan kar a ji alqurani amma dai ba a girmama alqurani ba da ya kyautu a ce a samu gurin da yake da nutsuwa a abin nan wannan matsala idan mun zo gobe sai mu karasa ta abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana sannan akwai nasiha akwai jawabi daga malamai da ake gabatarwa a masallacin soja wanda mantawa ne je na faɗa amma lallai a samar da laji karfe 4:30 ana yi da haka ana expecting mutane za su je domin za a tattauna matsaloli masu muhimmancin gaske Allah ubangiji ba mu iko amin
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة قبل الموت ومكرة بعد الموت ونصيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خير Thank you.
Assalamu alaikum.